الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله وإياه: أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها، كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ يخرج العارف من الدنيا ولم يبدي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسات سادواء وانا مسلاتي نتارس البركة ربما سلاتي جمعة دكينا جكين جامع البايرو رجار كانوا اونا يمتشين العربة يومنا ايغا وتز الحجة هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايغا تليه الأولى 40 شدة وانا قم ايك دي دي دا 20 سقوس قوتا بير ميلادية سدبو ميلا 20 بير a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Fawa'id, wallafar al-imam al-allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shi ne darasinmu na 56 a wannan littafi. Wannan littafi, kamar yadda muka sani, yana kunshe da fawa'id, fa'idoji kala-kala daban-daban. Wato daidai yake da wani gidan gona ko wani gidan lambu wanda yake ɗauke da kayan amfanin gona na marmari iri-iri, wanda za ka shiga ka tsinki irin wanda kake so. Ba abu ɗaya ne guda ɗaya ya sa wato ya mai da kai a kansa ba, ya tattaro abubuwa ne da yawa, kamar da sunan littafin ya nuna. Satin da ya gabata, a ƙarƙashin wannan tambihi, malam yake cewa mahbubul yawm yu'qibul makruha gadan. Wancan satin na karanta shi a qubu, ma yu'qibu din ya fi daga aqaba yu'qibu. Yu'qibul makruha gadan wa makruhul yawm yu'qibul mahbuba gadan. Sannan shi gaba da cewa a'zamur ribhi fi dunya an tashtaghila nafsuka kulla waqtin bima huwa awla biha wa anfa'u laha fi ma'adiha. A'zamur ribhi, mafi girman riba fi dunya, a nan duniya, an tashtaghila nafsuka, wato ranka ko kai kanka ka shagala, nafsuka wato kai kanka ka shagala, kulla waqtin, a kowane lokaci, bima huwa aula biha, abinda yafi cancanta da wannan lai, wa anfa'u laha, yafi mata amfani, fi ma'adiha, a makomarta ta lahira. Wannan fa'ida da Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ya ambata a nan a dunkule, cewa mafi girman riba a duniya shine kowane lokaci ka shagala da abin da yafi maka, zai fi maka amfani, zai yi abin da yafi dacewa da kai kuma yafi maka amfani a rayuwarka ta lahira, wanda ita ce mafi ribar rayuwa ta duniya. An tashtaghila nafsuka, ko kace an tushghila nafsaka, nafiza tamma, wataƙila haka ibarar take, an tushghila nafsaka kulla waqtin bima huwa aula biha wa anfa laha fi ma'adiha, ka shagaltar da kanka da abin da zai fi maka amfani a duniyarka da lahirarka. Anan Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana ishara ne zuwa ga wato muhimmancin tartibul awlawiyat ko kuma ma'rifati maratibul umur, ko wanda abu ka bashi matsayin sa, kakka bashi matsayin da ya wuce, da ya wuce shi, kada kuma kai kasa da shi akan matsayin sa, sannan kowanne abu ka sashi a mahallin sa, an tada kulli shay'in fi mawdi'ihi, komai ka sashi a mahallin sa. Idan Allah ya halittar ka, ya sanya kowace gaba a mahallinta da kuma aikinta, ya yi maka idanu domin ka yi kallo da su, ya yi maka kunnuwa domin ka yi sauraro da su, ya yi maka hanci domin ka shaka, ya yi maka baki domin ka kai abu cikinka, ya yi maka hannaye domin ka riƙe, ka kama, ka ɗauka, ya yi maka ƙafafuwa domin ka tattaka. Kowace gaba kuma da kwai aikin da ya cancance ta ya dace da ita. Ba za ka ɗau aikin da hannaye suke yi ka ce da ƙafafuwa za ka yi su ba. Ba za ka canza wa idanuwa ayyukan aikin da aka ba su ba na hango abubuwa da ganin a ganin abubuwa. Za ka ɗauki kunne ka ba shi aikin ido ba. Kowace gaba ta mahallinta, kuma kowace gaba tana yin aikin da ya dace da ita. To haka rayuwarka ya kamata duka ta kasance, kowane abu ka ajiye shi a bijiransa, a gurbinsa, sannan kada ka ba shi matsayi fiye da nashi matsayi. Kada ka ɗora shi a kan wanda yake sama da shi. Sannan ka sani akwai abin da ake kira wajibul waqt ko faridatul waqt ko amalul waqt, aikin da yake na lokaci. Kowane abu, kowane aiki akwai lokacinsa. Akwai wanda aiki ne wanda yake a waqtuhu muwassa, yana da faɗaɗɗen lokaci. Dan baka yi shi yau ba, in ka yi shi gobe ba matsala. Dan baka yi shi gobe ba, in ka yi shi jibi ba matsala, duk lokacinsa ne. Akwai wanda shi kuma in ka bari yau ta wuce baka yi shi ba, to kaga ya zama matsala, bai ya zama mara amfani ba. Zai zama ba zai maka amfani ba. To la'akari da waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abin da ya dace da duk mutum mai hankali wanda ya san abin da yake yi. Misali, mutum ne ya yi baƙo, yana karanta Ƙur'ani sai ya yi baƙo. Karatun Ƙur'ani wani abu ne mai mahimmanci ƙwarai da gaske, ibada ce mai maɗaukakiyar daraja. Bai kamata a ce mutum a rayuwarsa yana musulmi ba ko ba ya karatu Al-Qur'ani. To mutum da yake karanta yana tsakiya da karatu Al-Qur'ani sai kuma ya yi baƙo. A nan me ya kamata ya yi? Ya ci gaba da karatu Al-Qur'aninsa, saboda an ce kowane harafi bi ashri hasanat, za a ba shi lada goma akan kowane harafi. Ya yi banza da baƙonsa, ya yi sallama kawai, ɗaga masa hannu ya ci gaba da karatunsa. Ko ku a ya dakata da karatun Ƙur'ani, ya tarye baƙonsa ya fuskance shi, ya karrama shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Kuma duk da ya yi imani da Allah da ranar lahira, ya girmama baƙonsa, ya karrama shi. Saboda haka akwai wajibu ikramin zai ga mutum wanda yake mumini. Baƙo ya zo masa, to ya karɓe shi, ya karrama shi, kai wulaƙanta shi. To a nan kaga akwai wajibi wanda yake na lokaci, shi ne ikramu dhaif. Duk daga karatun Ƙur'ani yana da falala fiye da komai da kake zato. Amma a nan wannan baƙo, in baka karɓe shi ka girmama shi ba, ka yi masa abin da musulunci ya ce ka yi masa, ka shagalta da karatun Al-Qur'ani, a nan ka zama mai laifi. Saboda shi karatun za ka iya yinsa, bayan ya tafi za ka iya ci gaba da karatunka na Al-Qur'ani. Amma idan ka riga ka wulaƙanta shi, to kuma ka riga ka yi wannan laifin kuma. Wataƙila daga wannan lokacin ka dasa wata ƙiyayya a cikin zuciyarsa da ba za ta gushe ba. Saboda haka ka ga wajibul waqt a daidai lokacin shi ne ka yi abin da ya fi amfani a lokacin. Shi ne karɓar baƙo, ka kula da shi, shi ma yana daga cikin aiki da Al-Qur'ani da kake karantawa. Wanda iyalansa suke tsaka da bukatarsa saboda wata matsala da ta taso musu ta larura ya dace ya basu ce ya tafi ziyara abokin shi ko ya tafi sada zumunci misali da iyalinsa suna cikin wata larura da ya bukata suke bukatar ya tsaya tare da su kila kai asibiti ne kaiwa asibiti ne kila wani abu ne wanda yana bukatar dai sai yana nan to kawai sai ya ce ai ziyarar dan uwa tana da lada sada zumunci yana da lada sai ya watsar da iyalinsa wanda suke cikin bukatar sa sai tafi wani abin da yake zaton cewa akwai lada a ciki kaga wannan bai lura da wajibul waqti ba abin da ya dace a lokacin a daidai lokacin abin da ya dace kenan shine ya tsaya ya kula da bukatar iyalinsa sannan ya tafi waje ana cewa in gida bai koshi ba ba a kaiwa waje wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dirhami yana da dinari ɗaya wa ya kamata ya fara ba wa yace ka ba wa kanka to yana da wani wa zai ba wa yace ka ba wa matarka yana da wani ce ka ba wa ƴaƴanka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tajera musu aulawiyat nabi ce ibda bi nafsika thumma biman ta'ud fara da kanka sannan waɗanda kake kula da su ko kake ɗaukar nauyinsu mutumin da yake karatun ƙur'ani sai aka kira sallah da ya kamata ya ci gaba da karatun ƙur'ani ko ya tsaya ya ansa wa mai kiran sallah da abin da yake faɗa babu shakka karatun ƙur'ani zai iya ci gaba da shi kowane lokaci amma wanda yake kiran sallah in ya riga ya gama shi kenan wannan sunnat ta kubuce masa kenan sai kuma wani kiran sallah ya zagayo amma shi karatun alqur'ani a nan take in ya tsaya an saki kiran sallah zai iya ci gaba da karatun alqur'aninsa domin a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah an sa masa ita ce ibadatul waqt ita ce kuma anfa'u lin-nafs ta fi maka amfani a lokacin da cewa karatun alqur'ani yana sama da wannan ibadar amma a daidai wannan lokacin kuma an fi bukatar ka dakata ka ansa wa mai kiran sallah domin ita ibada ce wacce in ta riga ta wuce ta wuce kenan sai dai ta gaba kamar misali lokacin gefen asuba da ya kamata mutum ya shagalta da shi karatun alqur'ani ko ko istighfari كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار فهنا ألوك سوى النين إبادة زيدة والنلوك سوى جيفون أسماء يفي من تشاء بيرمكو أشرا أكرا صلى أسماء أزيدة والنلوك سوى استغفار الشين يفي كومي لكن يافك إجي جسلة ko ka bige da karatu ka ce kana da nazari bari ka dauko littafin hadisi ko littafin fiqh ko tauhidi ka karanta a lokacin dukkan aje waɗannan kai shi gifari domin ita ce ibadatul waqt a lokacin hiya aula wa anfa'u lak to yana daga cikin fiqhun nafs to haka magabata suka kasance cikin ibadar su da duk wani kokarin da suke a rayuwarsu ta duniya suka lura da abin da ya fi cancanta ya fi amfani gare su a daidai lokacin da suke so su yi wata ibada mene ne ya fi amfani a cikin sifatu safwa ta Ibn al-Jawzi jalladi na ɗaya shafi na 85 tarjamar Abdullahi Ibn Mas'ud ya kawo daga Abdurrahman Ibn Zayd yana cewa ma ra'aytu faqihan qattu Abdurrahman ibn Yazid yana cewa ma ra'aytu faqihan qattu aqalla sawman min Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu faqila lahu lima la tasubu qala inni akhtaru as-salata 'ala as-sawm fa idha sah fa idha sumtu tawaffu alis salah. Abdullah ibn Mas'ud kama yadda sani yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun al-awwaluna wanda suka riga shiga musulunci tun a Makka, yana daga cikin masana al-Qur'ani, mahaddata al-Qur'ani, makaranta al-Qur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai kwai irin karatunsa. To wani Abdurrahman ibn Yazid yake cewa bai taba ganin wani masanin ilimi na fiqh ba wanda bai cika yin azumi ba kamar Abdullahi ibn Mas'ud. Baya yawaita azumi. Sai ake tambayar sa, bai yasa baya yawaita azumi? Me yasa baya yawaita azumi? Sai yake cewa inni akhtaru as-salata 'ala as-sawm. Ina fifita sallah akan azumi. Ina fifita sallah, ina nufin sallar nafila akan azumin nafila. Idan har na yi azumi, to kuma ba zai iya sallah ba, sai in yi rauni. An fahimci me yake cewa? Abu biyu ne, ba zai iya haɗa su duka biyu ba. Ba zai iya yin azumi kuma ya yi qiyamul layl ba. In yi azumi, to duk jikinsa zai mutu. A ranar ba zai iya tashi ya yi sallar dare ba. Mashi yana fifita sallar dare akan azumi, tunda ba zai iya dube yin ba. To ya zaɓi ɗaya sai ya fifita sallah, da kuma haka ne sallah tana gaba da azumi. Sallah bayan kalmar shahada babu wata ibada kuma da ta kai sallah. To haka nan a nafila ma babu ibada da ta kai na sallar dare. To tunda ba zai iya haɗa su biyu ba, to ba zai kama yin azumi ba kuma yanzu kasa yin abin da shi ne aula, shi ne an fa’ulahu a gurinsa, don haka sai ya fasa yin azumin don ya samu yin qiyamul layl. Akwai wanda idan ya tashi cikin dare ya yi qiyamul layl, ya ɗan koma gyangyaɗawa kaɗan kafin sallar asuba, to ba zai iya tashi sallar asuba ba, zai rasa sallar asuba. Akwai wanda ko tahajjudi aka yi, in ya koma ya kwanta ba zai iya tashi yin asuba ba, to a nan sai ya haƙura da tahajjudin, saboda ba daidai ba ne ya bar abin da yake farillar a kansa saboda ya yi nafila. Farillar ita ce ta fi masa amfani, ba nafilar ba, domin farillar ita za a fara tambayarsa kafin a zo a buƙaci wani abu na nafilarsa. Ibn Abbas alayhi rahmatullah wa radiyallahu anhu, kamar yadda ke cikin sifatu safwa, yana cewa la an a'ula ahla baitin min almuslimin shahran aw jum'atan aw ma sha Allah ahabbu ilayya min hajjatin ba'da hajjatin wa la tabaqun min bidanaqin أهديه إلى أخي لي في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله عز وجل. قال عبد الله بن عباس شيما إلى إرقة كم من ينسها بي تفسكر إلمي إرقة كما مثنى القرآن مثنى تفسير القرآن يكي سوى لأن أقول أهل بيت من المسلمين in ɗau nauyin ci da sha na wasu na wani gida daga cikin gidajen musulmi, in ɗau nauyin ci da shan su wata ɗaya ko mako ɗaya ko abin da ya sawwaka, ya fi soyuwa gare ni sama da in yi hajji bayan hajji. Wato inda yana da kuɗin da zai tafi hajji, guzurin da zai yi hajji, da ya ɗauka ya tafi ya yi hajji wata shekara ya koma hajji, gara ya ɗau gida ɗaya ya ba su cin wata ɗaya ko sati ɗaya. Saboda me? Saboda hajjinsa matuƙar ba hajjatul Islam ba ce, ba ta farilla ba ce, hajji shi ta taɗauye. Amfaninta ƙasir ne a kansa shi kaɗai da ya yi hajjin, sai amfana da hajjinsa. In ya yi ta yadda ya kamata a yi, ya samu ladansa, in ma ya je ya yi ta burin-burin haka ya samu burin-burin. Amma ciyar da wasu ko daukar dawainiyar wasu mabukata wannan wani ibada ce ga kansa da kuma taimaka ma wani ibada ce da zai amfana da ita shi karan kansa tunda ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladan wannan abin da yayi duniya da lahira zai dindinta masa abin da ya ciyar sannan baya ga ibada ce ga kansa sannan kuma amfaninta ga wasu wasu da ya share wa hawaye to shi da yake cewa la an aula baitan abaitan min buyutil muslimin ko ahla baitin min almuslimin ahabbu ilayya la an aula ahla baitin min almuslimin shahran aw jum'atan aw ma sha Allah ahabbu ilayya min hajjatin ba'da hajja yace ya dauki wannan dukiyar da zai iya guzuri ya tafi da ita ya ciyar da ainihin tara da tishu ba ya dauki wannan guzuri ya bayar da shi ciyarwa ga wani gida daga cikin gidajen musulmi tsawon wata daya ko sati daya ko abin da ya sawwaka yace ahabbu ilayya min hajjatin ba'da hajja sai ce wala tabaqun min danaqin ko wala tabaqun bi danaqin ya samu wani kwano da zai sayi abinci na dirhami biyu danaq shine sudusin dirhami dirhami biyu shine danaq sudusin dinari dinari dirhami goma sha biyu dana shine darhabi biyu ya samu kwano ya sayi abinci ko wani abin bukata wanda bai wuce darhabi biyu ba ya ba ma wani ɗaya daga cikin ɗan uwansa musulmi uhdihi ila akhil li fillah in dauka in ba ma wani musulmi ahabbu ilayya min dinarin unfiquhu fi sabilillahi azza wajal ya fi mun da in dau dinari daya dinari dirhami goma sha biyu in dauke shi in bada shi a sa shi cikin jihadi fi sabilillah saboda wannan wani dan uwansa ne ga shi cikin bukata ya dauka ya bashi anan ya ma yi amfani da hadiya ba ma sadaka ba ya sa wa dan uwansa wani abu na farin ciki a zuciyarsa ya sai akan ya dauki dirhami goma sha biyu shi da dinari ya bayar fi sabilillah to duwane yana nuna maka yadda suke kallon abubuwa suna duba girman amfanin abu da mahimmancinsa a rayuwarsu sai su gabatar da shi akan wani abu mai amfani amma bai kai wancan ba Yahya ibn Mu'adh rahimahullah yana cewa al-kayyisu min ummalillah yalhaju bi taqwim al-fara'id والجاهل يعنى بطلب الفضائل الكيس من عبال الله مي وايو مي دبارة أتكين وأن دسكين أيكي دان الله مي وايو مي دبارة يلهج بتقويم الفرائض يافد أموا وجن يديدي تفر الله والجاهل أما جاهلي يعنى بطلب الفضائل يافد أموا da neman falala ba wai ya gyara farillarsa ba ya iya sallah ba ya san yadda take ba bai san irin haƙoƙi na iyalinsa ba da suke kansa bai san kasuwanci ba a matsayin shi na ɗan kasuwa mai yaya dinari ko dirhamin halal zai shigo cikin gurinsa ya zai sayar ya zai sayar duk bai san waɗannan ba waɗanda ko duk suna daga cikin farillar ainihinsa amma kuma yana son ka bashi falala ka bashi wani zikiri ka bashi wani wuridi ka bashi wani azumi ka bashi kaza amma waɗannan abubuwan duka ba sa gabansa ka kula akwai waɗanda hatta a cikin waɗanda suke karantarwa ba su damu da su karantar da abin da yake farilla akan mutane ba sun fi damu su ba su falala ko aka zauna sai da ita baka falala amma farillar baka iya ba in an tashi za a yi sallah sai ka ga sallah da a tarwatse ba kyan gani amma an zauna ana ta magana falala to aikin jahili kenan shi jahili ka gaya masa falala amma wanda yake da ilimi shi abin da ya fi damunsa wanda yake da wayo alkayis kuma da yake da wayo shine ya zai gyara farillarsa wannan shine yafi damun sa to duk wannan yana nuna maka kyakkyawan tunani na magabata wajen duba abin da yafi zama maslaha su kaddamar da shi akan wanda yake kasa da shi Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah yana cewa kullu man kana fi shay'in min at-tatawwu'i yalazzu bihi faja'a waqtu faridatin falam yaqta waqtaha ladzat at-tatawwu'i fa huwa fi tatawwu'ihi mahdhur abinda wannan malami yake cewa duk wanda yake cikin aikin tatawwu'i wato aikin da yake na nafila ba na farilla ba yana jin dadin wannan aiki na nafila wanda ba na farilla ba sai lokacin farilla ta zo zuwan lokacin farilla din nan bai yanke masa jin dadin tadawwu'in da yake yi ba yace to wannan a cikin tadawwu'in sa mahdu'un wanda aka yake yaudarar kansa ne wanda yake yaudarar rini a cikin harkar tadawwu'in sa wato ko me kake yi wanda yake ba farilla ba idan farilla ta zo to sai ka daina jin ma dadin abin da kake yi ba kai farillar ka ba dawo mutum da muka yi misali wanda zai tashi ta kiyamul laili amma kuma ya makara bai ji kuma ya rika jin dadin wannan yanayin da yake ciki yana ganin ai shi yana tashin dare amma kuma kullun sai rana ta fito ya sallar asuba kaga wannan yaudarar kansa yake fa huwa makhdu Yusuf ibn Asbab wannan maganar Abu Sulaiman ad-Darani tana cikin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym mujalladi na 9 shafi 269 haka nan Yusuf ko a ga masa wani azumi mai lada yayi amma ko bai bar aikata zulmi ba wanda aikata zulmi barin aikata zulmi wajibi ne neman falala kuma wannan falala ce falala shine wani abu doriya akan abin da aka neme ka da shi an neme ka da farilla ka kara da tadawwu'i wannan doriya ce akan abin da aka neme ka da shi to mutum bai bar aikata zulmi ba amma yana laliban falala yace to wannan yaudarar kansa yake an tabbai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah شيء وأيهما أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة إذا متن يتاشل للدلي يتاشل لقبتشي أكثر بإبن تيمية والنين يفي يتو قرآن يتكرى تكوك يتاشي يتسلى يتكرى تن قرآن يكو يتاشي يتسلى والنين يفي سيباد أنسى دتشي بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة ka tashi kai sallah yafi akan kai karatu ba tare da sallah ba tunda ita ma a cikin sallar ai akwai karatu yace nassa ala zalika a'immatul ulama malamai manya sun faɗa haka yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min annabi yake cewa istaqimu wa lan tuhsu ku tsaya daidai ku tsaya ku bi hanya ne kakkiya wa lan tuhsu ba za ku iya kididdige ayyukan ibada ba za ku iya kididdige ayyukan da aka dora aka shar'anta muku na ibada ba to amma duk abin da za ku yi annabi yace to ku tsaya kan hanya ne kakkiya ita ce sunna duk wadanka ba za ka iya gamawa da nafilfilu duka ba duk wani abu da aka shar'anta na nafilfilun sallah nafilfilun azumi nafilfilun zikiri nafilar ta sadaka na waye ba za ka iya kididdige su ba to don haka menene zai sa ka saki layi ka je ka ebo bid'a ka kwaso bid'a tun daga sunnonin nan na nafilfilun na tadawwu'i ga sunan da yawa ba za ka iya kididdige su ba me yasa za ka saki hanya yasa annabi ce istaqimu wa lan tuhsu ku tsaya ku bi hanya mai kakkiya ba za ku iya kididdige ayyuka duka ba sai ya ce wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah ku sani mafi alkhairin ayyukan ku ita ce sallah ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن باب وده يكي كولا ده الولا سي مؤمن ومن شيء يكي كولا ده الولا سا ظهر يا تاشي عباده زي سن تشوا في بقاته يساكي الولا كو بقاي كو كما الولا سي تانا نو to da wannan hadisin da kuma maganar da malamai suka yi shi yasa Ibn Taymiyyah yake mutum ya tashi da daddare yayin sallah yafi yayin karatun alqur'ani mura zallan sa sai yace kuma lakin man hasala lahu nishat wa tadabbur wa fahm lil qira'ati duna as-salah fal afdalu fi haqqihi man kana anfa alam yace amma wanda yake da nishadi yana da kazar kazar sannan yana da tadabburi da fahimta in yana karanta qur'ani zai rika gane irin ma'anonin da alqur'ani yake dauke da su da fawaid da suke cikin alqur'ani da darussan da suke cikin alqur'ani in ya zauna yana karantawa ba a sallah ba yana samun wannan tadabburin da wannan amfanin wanda zai kara gara masa rayuwarsa kuma ya taimake su sai Ibn Taymiyyah ya ce to abin da yake falala a haƙƙin sa shine abin da yake masa amfani an fahimci wannan sai ya ce fal afdalu fi haqqihi ma kana anfa'alahu abin da yake masa falala shine abin da yake masa amfani idan ya zanto sallar da zai tashi yayi yana karatu alqur'ani duk yana dan lullushe ido jikinsa ba karsashi bai ma san da yake karanta ba ya tafi yayi raka'a ya taso bai san ma ina ya tsaya ba kowace sura mai karanta bai sani ba kaga sallar da yake amma ba cikakken ruhi sallar ta shi a ci a galabe cikake to amma da zai zauna ya bude alqur'ani kuma yana karantawa zai fahimci ma'anonin alqur'ani da fawaid dinsa da sirrin sa kaga wannan zai fi masa amfani akan sallar an fahimta ce to fal afdalu fi haqqihi ma kana anfa'alahu kaga wannan ita ce magana ibnu azamur rimh fi dunya an tushghila nafsaka fi kulli waqtin bima huwa aula la wa anfa abin da yafi masa amfani dan da za a tuna a karatun mu na alwabilus sayyib ibnu al-qayyim yayi fasali guda akan wannan inda ya kawo qira'atul qur'ani afdalu min adh-dhikri wa adh-dhikru afdalu min ad-du'a cha karatun alqur'ani yafi dhikri wato aka ce zikiri irin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi wannan duk shine zikiri to karatun alqur'ani yafi falala akan wannan zikiri sannan wa zikru afdalu min ad-du'a shi kuma zikiri yafi addu'a ka zauna kana subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah yafi akan addu'a Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ka kara min jari Allah ka kara Allah ka karfafe Allah ka kara min matsayi Allah ka sa in ji dadi Allah wannan addu'a kake yi to wannan mai zikirin yafi ka kai da wasu bukatun ka ne na duniya suka sha ma kai shi wannan tsarka ke Allah kawai yake dukkan su ibada ce mai addu'a ibada yake ta addu'a ita karankan ta ibada ce ka samu baka samu shi yasa aka ce kai addu'a saboda ba ta faduwa haka nan a banza in dai kai ko baka samu ba kai wani abin da kai ranan aje sai an je lahira ana bincike kayayyakin ladan ka dila dila sai a dauko ta dila katuwa kace wannan dai da faci addu'oyin ka ne a addu'oyin dai su ne wannan saboda ka ita addu'a ibada ce ce addu'a wa ibada to shine ibn al-qayyim yake cewa qira'atul qur'ani afdalu min adh-dhikr wa adh-dhikru afdalu min ad-du'a hadha min haythu an-nazar li kullin minhuma mujarradan wanda in ka kalli kowanne a karan kansa ka kalli al-qur'ani a karan kansa maganar Allah ce maganar Allah ta fi maganar kowa fifi ko maganar Allah a kan fifi ko mata maganar ka fifi ko ta kan sauran halittun sa saboda ka ita ce gaba kuka su zo zikiri wannan tsarkake ubangiji ne da kamba ma ubangiji da yabansa ba abinda Allah yake so irin aibe shi saboda ka akarantar sa shi ma falala ce sannan wannan kuma addu'a ce roko ne da wato mika wuya da kuma inkisari gaban ubangiji subhanahu wataala sai ce to amma wani lokaci shi wannan da aka fi wani abu zai iya bidirowa yazo kuma ya zama shi yafi a cikin nan kaga an ce zikiri yafi addu'a to wani abu na iya bidirowa addu'a ta zikiri zikiri a karatun Qur'ani yafi zikiri wani ayya na buna iya bidirowa a gurin zikirin ya zama shine a gaba shi ake da buƙatar ka a lokacin kai bal wani lokaci ma zai zama shi wannan mafdul din wanda aka fi din zai zama shine ma muta'ayyin shi yafi zama shi zama dole ma kai shi ne yake cewa wa qad ya'ridu lil mafdul ma yaj'aluhu awla min al fadil bal yu'ayyinuhu zai iya bayar da shi ma ya zama wajibi fala yajuzu an yu'dala anhu ila al fadil yadda ba za a iya barin shi zuwa ga wancan da aka ce yafi ba sai yayi misali yace kat tasbihi fi ruku'i wa sujud fa innahu afdalu min qira'ati al qur'an yayin da kai ruku'u kana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yayin da kai tasbihi sujjada kana subhana rabbiyal a'la wannan tasbihi da zakai a ruku'u da zakai a sujjada yafi kai karatun al qur'ani bal ma an hada yin karatun al qur'ani a cikin ba ma wai ko in ka ga dama kana iya ba an hada kai karatun al qur'ani lokacin da kai tafi ruku'u ko lokacin da ka tafi sujjada haka nan lokacin da ka zauna tahiyya karatun alqur'ani yana gaba amma ba shi zaka yi ba a lokacin tahiyya zaka yi in kai karatun alqur'ani sallar ka ma ta baci sai zauna zai tahiyya zai sallama sai kawai ka makaranta suratul baqara kaga sallar ta lalace ko yace ai alqul huwallahu tana da falala ta'dil suratul qur'an ita zai karanta bukan tahiyya sallar ta baci duk da cewa ga falalarsa don a lokacin karatun ita ce muta'ayyin sai tsakanin sujjada da sujjada sai yayi sujjada ya dago zai koma sujjada ta biyu akwai addu'a da yake yi rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan abin da zai fada yafi ya karanta alqur'ani a lokacin saboda a lokacin shine abin da shari'a ta shar'anta masa haka nan bayan mutum yayi sallama bayan mutum yayi sallama zai istighfari uku sannan ya ce mi Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam tabaraka ya zal jalali wal ikram sannan kuma sai azkar to wannan abin da zai yi yafi ya karanta alqur'ani ba daidai bane mutum yana sallama dauko qur'ani ya kama karatu ce shi ba zai bari lokacin sai tafi ba tare da ya samu ladan karatun qur'ani ba a wannan lokacin ya ta'ayyana wannan saboda shine abin da aka shar'anta a daidai lokacin kuma shine yafi maka amfani haka nan lokacin da ake kiran sallah mai kiran sallah yana kiran sallah ka bibiye shi idan sami'tul mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul dan kuna jin kiran kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku bi shi ku rika fada abin da yake fada a lokacin in karatun qur'ani kike ya fara kiran sallah sai ka rufe sai ka ansa masa sannan sai ka dace ci gaba da karatun qur'ani in zuwa kai zaka yi nafila ka shigo kenan liman tsala dan ya fara kiran sallah to sai ka dakata sai ka gama bin sa kai abin da duk aka ce ayi sunnonin nan da ake yi sannan sai ka ci gaba da nafilar ka to shine malam yake cewa wa in kana fadlul qur'ani ala kulli kalamin ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi lakin li kulli maqamin maqal ko da karatu alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma ta fi dukkan wata magana kamar yadda Ubangiji yake sama da kowane maluki to sai dai kowane guri akwai abin da ake ce a fada matafata yayin da aka bari ya wuce matafata maqaluhu fihi wa adala anhu ila ghairihi ikhtallat al-hikma yayin da mutum ya bari ya wuce ya koma ya kama yin wani abu to shikenan hikimar da ta sa aka ce ai wannan abin ta riga ta tafi wa fuqidat al-maslaha kuma an rasa maslahar da ake bukata a wannan guri to shine yace malam yace wa hadha babun nafi'un yahtaju ila fiqh nafs wa furqan bayna fadilati shay'i fi nafsihi wa bayna fadilatihi al-arida to wannan abin da yake bukatar fiqh nafs sai mutum ilimi ya ratsa shi shine fiqhun nafs, ilimi ya ratsa shi, shine zai iya ka samun wannan wato madarar ilimin da zai iya tantance kowane abu da inda yafi amfani, kuma ka tsaya kai shi a lokacin yafi amfani. Yanzu misali kaga za a yi Arfa ranar Alhamis, za a sauko daga Arfa ranar Juma'a. A wani lokaci za ka ga cewa Arfa ta kama ranar Juma'a, sai ka ga Alhaji, sai ga Alhaji ya bar Arfa ya tafi waje ya samu sallah da harami, sannan ya dawo Arfa. Kuma yana wani jin ya yi wani abu, ainihi na samu sallah, kuma da ni aka yi tsayuwa Arfa. Ko zaman mina wajibi ne na kwana biyu, ko kwana uku, ranar goma da ranar sha ɗaya da sha biyu, daga lokacin ne aka ce mutum ya yi nafir. Zaman mina wajibi ne, almabi. Sai ga mutum ranar Juma'a ta faru a cikin ranar zaman mina, sai ya ruga ya tafi Makka ya je yau Juma'a, sannan ya dawo. Shi aikin hajji ya fito. Aikin hajjin nan akwai ayyukan da aka ce yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza. A cikin kwanakin ayyamut tashriq da zai yi waɗannan kwanaki uku a Mina, abinda ake so, shari'a take so, a gan shi a cikin Mina yana zaune, yana sallolin shi a cikin kasaran kowace a lokacinta, lokacin jifa ne zai yi jifa. Wannan ita ce ibadar da yake a lokacin. Ita ce ibadar hajji. Shi yasa ba aka ɗauke masa Juma'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsayuwa a farin Juma'a, amma ba a yi sallah, bai sallar Juma'a ba. A zahar da la'asar ya yi kasiru, ya haɗa su, aka je aka yi tsayuwa a Arfa. Bai ce tun daga ni ne manzon Allah ba, kuma ni duk kuna nan, ko bai Juma'a mu. Akwai da zai hana shi? To, amma Allah ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ku cika hajji, ayyukan hajji da ake ku tsaya ku cika su. Saboda haka sai shari'anta maka ga yadda za ka yi. Amma saboda ganganci da rashin sanin abinda mutum yake, sai ya tashi ya sha wahala. Wannan da ka bari a cikin tanki bai je ko ina bai na shan AC, ya fi kalada. Saboda shi ya tsaya ya yi abinda yake farilinsa ko wajibinsa a lokaci. Kuma wannan ita ce hikimar da aka ce zauna, ba a fallanta masa Juma'a ba. Ai, ana da yawan da za a iya yin Juma'a, da sai a ce in Juma'a ta zo ku yi Juma'ar kuma na. Ana da yawan da za a iya Juma'a, amma ba a samu su Juma'a ba. Ko ƴan garin Makka ne suka shigo Mina, kai ko da a ce akwai gidaje a Mina da a kaddara da gidaje a Mina suka zo hajji, to duk abin da ake aji shi zasu yi. Za ka za su yi sallar kasaru. Wanda suke cikin Makka in suka zo Mina za su yi kasaru. Za su su cika badan suna Makka. Ce su ƴan Makka ne, saboda a lokacin abin da aka farlanta maka, abin da aka shar'anta maka kenan. To, amma wani lokaci saboda ruɗin shaiɗan da kuma jin cewa za ka iya dabara ka tara wata falala saɓanin abin da shari'a ta sa da kai, sai ga mutum ya sha wahalar banza, wani kuma yana nan yana bacci ya samu abin da shi bai samu ba. To, shi yasa yace wa hadha babun nafi'un yahtaju ila fiqhi nafs, wanda yake da zurfin ilimi, yake da fahimta mai zurfi. Wa furqanun baina fadilati shay'i fi nafsihi wa baina fadilati al'arida, zaka bambance falalar abu a karan kansa da kuma wata falalar da za ta zo ta riske shi saboda wani dalili. Ibn al-Qayyim yake cewa fa yu'ta kullu dhi haqqin haqqahu wa yudha'u kullu shay'in mawdi'ahu, kowane abu a bashi haƙƙinsa, kowane abu a aje shi a bigiransa. Falil'ayni mawdi'un, ido yana da bigiransa. Walirrijli mawdi'un, kafa tana da bigiranta. Walilba'i mawdi'un, akwai wurin aje ruwa. Walillahbi mawdi'un, akwai wurin aje nama. Kowanne da bigiransa, ba ka canza wani kai shi bigiran wani ba. Wa hifdhul maratibi, ka kiyaye martaba ta abubuwa, kowanne da matsayinsa, ka san a wani matsayi yake. Huwa min tamamil hikma allati hiya nizamul amri wan nahyi, yana daga cikin cikar hikima wanda ita ce tsarin umarni da hanyi. Har inda yake cewa wa qultu li shaykh al-islam ibn taymiyah, ibn al-qayyim ki cewa nace wa shaykh al-islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah malamin sa kenan wata rana nace an tambayi wani malami me yake amfani ga bawa tasbihi ko istighfari me yake amfani ga mutum ya rika subhanallah ko ya rika astaghfirullah sai malamin ya bada ansa yace idza kana at-taubu naqiyan فالبخور وماء الورد ورد انفع له idan rigar da take jikinka ko da kake da ita mai tsafta ce tsaftatacciya ce wankakkiya ce tas to abin da yafi mata amfani ka sa mata ruwan wardi ka sa mata turare wannan shi yafi amfani ga rigar tana da tsafta wa idza kana danisan fasabun wal ma'ul har wa anfa ula in kuwa rigar da take jikinka ta yi datti to sabulu da ruwan zafi shi ma sai ta mata amfani shi ne sai anan kaga abin da shi malamin yake nufi yake cewa idan kana ganin baka da zanibin da zaka nemi istighfari ai wanke zanibi ne ka daure kanka in kana ganin baka da zanibin da zaka nemi istighfari sai kai ta tasbihi ba sai ka istighfari ba amma kana da zanibi to kamar rigar ka ce da sai da shi ba turare zaka yi fa mata ba wanke ta zaka yi da sabulu da ruwan zafi sai aka ga ya Ibn Taymiyyah sai Ibn Taymiyyah yake da shi fa qala li rahimahullah fa kayfa wasiyabu la tazalu danita to kaka kuwa alhalin rigar a koyaushe cikin datti take ma'ana waye ba buƙatar waye ba istighfari duk annabawa suna istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam shi kowa yau istighfari duk da Allah ya tsarkake shi to ina kuma ga wanda ba shi ba shi ne aula almuhim sai ka duba ka ga menene ya yi baka amfani a lokacin shi za ka kaddamar to wannan ita ce ribar duniya ita ce ribar lokaci da mutum zai more shi a duniya an tashtagila nafsuka kulla waqtin bima huwa aula biha wa anfa laha fi ba'diha mutum ya shagala da abin da yafi dacewa da shi yafi masa amfani a rayuwarsa ta lahira sannan in ka kalli hikimar a dunkule za ka ga cewa ashe abin da yafi dacewa da dan adam ba maganar gina duniya ba ce ta fi dacewa da shi shi ne maganar gina lahirarsa duk wani abin da zai yi na rayuwarsa ta duniya to ya zanto yana hararo lahirarsa ya zanto wani abu yake yi wanda yake sa tsammanin zai taimaka masa a lahira ba idan sai makance ba ya zanto baya tunanin lahira kwata-kwata sai abin da zai gina duniyarsa kawai shi ne a gabansa ba ma ya san ya ji maganar lahirar ma in ana yi ma ba so yake ba to kaga wannan babu shakka bai ci ribar rayuwarsa ta duniya ba to hikima ta gaba tana da alaka da wannan hikima ta gaba da yake cewa kaifa yakunu aqilan min ba aljannata bima fiha bi shahwati sa'a wannan hikima ta biyu tana da alaka da ta wanda ta wuce yace ta yaya zai kasance mutum mai hankali man ba aljannata wanda zai sayar da aljannarsa bima fiha da dukkan abin da ke cikin ta aljanna na ni'imomi da jin dadi ya sayar da shi bi shahwati sa'a da wata sha'awa da zai biya wa kansa ta dan lokaci wato ya zabi ya biya wa kansa sha'awar wani dan lokaci ya sare yadda aljanna ta gaba ɗaya ta ya zai zama mai hankali zai zama mai hankali ba anan Ibn al-Qayyim yana ishara zuwa ga girman asara da mutumin da zai fifita jin daɗin duniya na ɗan lokaci kaɗan cikin saɓon Allah da aukawa abubuwan da Allah ya haramta ya hana masa manzo Allah ya haramta masa ya auka musu ko da kuwa zai yi asara zai za su zama a madadin aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa bayinsa da duk abin da yake cikinta na ni'ima mafi girman ni'ima shine ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda duk ya san cewa aljanna da abinda Allah ya tanada a cikin ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Babu wani rai da ya san abinda aka ɓoye musu a cikin aljanna na farin ciki, wato sakamakon abinda suke aikatawa. Aljanna da ba wanda ya san abinda Allah ya tanada ya ajiye a cikin ta na farin ciki. Duk wani abin da ake baka, kwatance ake maka, sai ran da idan ka ya nuna maka, sai ran da ka shiga tsundun Allah ka jefa mu ciki, sai a ran nan za ka san hakikalin mai aljanna. Yanzu duk labari kake ji, na tabbata da Allah zai kwaranya aljanna ya dan hasko mana ita. Wallahi duk rayuwa sai ta canza. Da ba na jin da za a nuna aljanna, kai ai ba na ji akwai wanda zai yadda ya shiga wuta, bari kuwa nuna wutar ita kanta. Amma Allah ya ɓoye saboda ya zama ibtila'i, a jarraba ku a ga waye zai ci jarrabawa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sai Allah ya sanya ƙawar duniya ya sanya su ga sanan a gaban idan ka dukkana gani. Huffatin naru bishahawat wa huffatil jannati bil makarih, aljanna aka kewaye ta da abubuwan da zai baya su, ita kuma wuta sai aka kewaye ta da abin da rai yake sha'awa. Rai yake sha'awa sai zama da ko ina inda saban Allah yake ciki, kuma mutane an fi yin nan, an fi yin nan, an fi raja'a inda Allah abin da yake saban Allah ne. To mutumin da yake jin labarin aljanna da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba'an ghayra majzuz, kyauta ce ba mai yankewa ba, inna hadha rizquna ma lahu min nafat, wannan shi ne arzikinmu da baya karewa. Masalul jannati allati wa'ida almuttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Allah ce misalin aljanna da aka yi wa masu takawa alkawarinta, ƙoramu ne suke gudana ta ƙarƙashinta. Ukuluha da'imun, abincinta dawwamamme ne na har abada ne. Wa dhilluha, haka nan inuwarta, ba abu ne mai yankewa ba. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yan aljanna in suka samu kansu cikin aljanna ba za su taɓa san, ba za su taɓa yin sha'awar a musanya musu ita da wani abu ba. Duk wani abu da kake da shi a nan duniya na jin daɗi, sha'awa kake yi ka samu wanda ya fi shi. In gida ne, in ka je ka ga wani sai ka ina ma ka samu irinsa. In mota ce ka ga ta wasu so kake ka canza. Duk wani abu da kake da shi, gobe in ka ga wani sai ka yi sha'awar nasa. Kamar naka, sababin da aljanna. La yabghuna anha hiwala, ba sa buƙatar canji, ba sa buƙatar a musanya musu ita da wani. Saboda sakamako ne na har abada, a ce saboda wannan jin daɗi ƙanƙani na ɗan lokaci kaɗan. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ke kada zirga-zirgar kafirai a duniya ta ruɗe ka. Kada zirga-zirgar su yau suna can, gobe suna can, yau ana wancan shagali, gobe ana wancan. Kada wannan ya ruɗe ka. Mata'un qalil, ɗan jin daɗi ne kaɗan. Ƙarshe kuma matattara su wutar jahannama. Sir da wannan makoma, da wannan shimfiɗa da za a yi musu da ita. Saboda haka duk wani abin da za ka ji daɗinsa a nan, shahwatu sa'a ne. Ɗan lokaci ne, kamar ƙiftawar ido ne. Da zarar an ce yau ba ka shi kenan ba, duk wani abu da ka sha ka gama shan shi kenan. Abinda kuma za ka je ka tunkara a ce shi ne har abada. To babu mai hankali da zai yi sarayar da aljannarsa saboda ɗan wani ɗan jin daɗi da zai ji na wani ɗan takaitaccen lokaci. An ce mun lokaci ya yi, amma da saura insha Allah sai a sati na gaba za mu ƙarƙare wannan fa'ida bi iznillah. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada. Abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.